أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة
الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما رد مكثاب هدواء ونما صلى تيمي البركة إن شاء الله ناء النور da kenan muka tu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Muna masu farawa da roƙon Allah ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka na Ramadan. Muna roƙon Allah ya yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ‘ya’yanmu da ‘yan uwanmu. Muna roƙon Allah ya rayar da mu akan daidai, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Fitintinu da ke damunmu a Najeriya Allah ta'ala ya magance mana su. Abinda za mu iya Allah ya sauwaƙe mana, abinda ba za mu iya ba Allah ta'ala ya wuce mana gaba a kansu. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama gaba ɗaya. Yau za mu tashi a darasi na shida a wannan wata na Ramadan, hijira shekara ta 1447 insha Allah. Muna roƙon Allah shi mana jagoranci. Gabanin fara karatu akwai ta'aziyya na wani ɗanmu da ya rasu yana karatu a Jami'atul Islamiyya da ke Madina, mai suna Alaramma Usama Ahmad Musa. Matashi ne mai ƙoƙari, mahaddacin Ƙur'ani, kuma ya kammala shekara ta 2 a faculty na Ƙur'ani, zai shiga shekara ta 3 kenan. Ya yi ta fama da jinya kuma ya samu sauƙi matuƙa da gaske, kuma Allah ta'ala da yake ba a wuce ajalinsa, Allah ta'ala ya kawo ajalin. Rasuwa ta matashi tana da raɗaɗi matuƙa da gaske, musamman matashin da ake iya ga cewa mustaqbalinsa, wato future nasa, gaba gare shi iya da matuƙar kyau. A yau idan muna da matashi da ya haddace Qur'ani kuma yake jami'a, yake karatun digiri a Qur'ani kuma masanin Qur'ani, iya gwargwado a ce mu rasa shi bil haƙiƙa, rashi ne mai girman gaske. Amma duk abin da ya faru ba mu wuce kaddara, kuma Allah baya kuskure. Sannan imaninmu shi ne kome Allah ya yi daidai ne, ba ma kalubalanta hukuncin Allah. Ina addu'a da roƙon Allah, Allah ta'ala ya gafarta masa. Ya rasu a garin Madina, kuma muna fatan za a mar sallah ne a Madina a yau ɗin, kuma abun ne shi a bakar-bakar baki ulgarkar shi ne fatan mu. So ko a nan ka gani ai an ci ribar rayuwa da rasuwa ɗin. Ina ta'aziyya zuwa ga mahaifinsa shi Alaramma Ahmad Musa, babansa ba mahaddacin Qur'ani ne, kuma zatona duk da mahaifin har yanzu yana cikin shekaru na ƙarfi, ina ga haddan Qur'aninsa ya wuce shekara 35. Yawwa, so kaga gada yayi. So ina ta'aziyya zuwa ga mahaifinsa da kuma mahaifiya ɗin, akan su yi hakuri, Allah baya kuskure. Muna roƙon Allah ya gafarta masa. Ina ta'aziyya zuwa ga abokanan karatunsa a jami'a, classmates ɗinsa wanda suka fito gari ɗaya daga Gombe da 'yan Najeriya gaba ɗaya da abokanan da ya tashi tare da su, duka ina ta'aziyya zuwa gare su da inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. A'azama Allahu ajrana wa ahsana azana wa ghafara limayyitina falnasbir wal nahtasib. Allah ya gafarta masa ya ji kansa. Na biyu, akwai rasuwa da aka yi mai iya yiwa ta kai sati guda, amma har da Allah ban samu tabbacin ta ba sai yau, rasuwa ta Alhaji Sani Abubakar Daura. A ran da muka fara darasi, wani ya kira sunansa amma sai ya rasa me ya faru. Ina bayanin cewa last year mun tsaya akan ayar rasuwa, sai in ce bana gabaninmu da karatun, na ce daman a last year wasu za su rasu gabaninmu dawo saboda hukunci ne na Allah. Sai ana kira sunan da suka rasu, sai wani ya kira sunan. Waye ya kira sunan? Banda kai din, akwai wanda gaskiya ya kira sannan kai kai tsaron ka ba a nan, akwai wanda ya kira sunansa amma ban amsa ba, sai daga ko wani wanda ya rasu ne da ban sani ba, ban kai rasuwar gare shi ba. Sai dazu nake samun labarin Alhaji Sani Abubakar Daure ya rasu. Dattijo ne tun saninsa da muka yi a wurin addini muka san shi, kuma shekarunsa sun kai matakin mu kira shi uba. Iya da ayyuka da alkhairi, ina ka fito hidiman addini, ina za ka je hidiman addini. A duk sanina da shi shekaru biyu ban taɓa ganinsa a tsumai ba, sai yana cikin halin murmushi. Ko mitin ake na zafi ko na sanyi ko rai ya ɓaci shi, kullum murmushi yake yi. Na san shi tare da Sheikh Yakubu Musa Katsina, duk shekarun tare nake ganinsu, kuma duk inda za a je kusan tare nake ganinsu. Dattijon arziki, Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya ji kansa. Muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da jini, da iyalansa da ƴan uwansa na jini, da talakawansa da makwabtansa da kuma shi Sheikh Yakubu Musa Katsina da dukkan shugabannin addini a jihar Katsina waɗanda wannan rasuwa ta shafe su, da dukkan shugabanni a Najeriya, cewa Allah ya gafarta masa ya ji kansa. Allah ta'ala ya sa can yafi nan gare shi, ayyukansa na ƙwari Allah ya sa su bi shi, Allah ya karɓi bakuncinsa. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falnasbir wal nahtasib. Allah ta'ala ya bamu ladan hakurin rashin sa, Allah ya kyautata mu bayan nasu. Sai kuma tambayoyi in akwai abin da ya sauka mai bayani, sai a karanta gabanin mu shiga karatu. Ko akwai ƙarin kafofin watsa labarai na talabijin da rediyo da suke shiga da tafsiri, jiya akan na nawa muka tsaya? Na 91, Allah ya maka albarka. Yau kuma an samu ƙari har zuwa na 95. Na 92 shine Newsday Hausa Online TV 8:30 na dare, wanda ya ɗauki nauyi Alhaji Abubakar Bala Marina Sakwato. Sai na 93 akwai Gaskiya FM 105.5 Raɗi Techiman Ghana Bono East Region, wannan daga Ghana kenan, wanda suka dauki nauyi Ahlus Sunna wal Jama'a Central Masjid Techiman Ghana daga 12:45 zuwa 1:45 na rana. Na 94 akwai An-Nur TV Zindar a Niger kenan, wanda ya dauki nauyi shugaban gidan TV din na An-Nur daga 10:50 na hantsi. Sai na 95 Yobe State Television, bawan Allah da ya dauki nauyi shine His Excellency Engineer Abubakar D. Aliyu, daga 7:00 to 8:00 na dare, Allah ta'ala ya biya da gidan aljanna, wanda suka dauki nauyi duka Allah ya sa aljanna ce makomarsu. Allah ya ji kan magabatan su bukatu sun alkhairi, Allah ya biya zuriyar su, Allah ya masa ya mata albarka. To akalla kenan, ba karamin alheri bane a ce darasi ana da kafofi 95 da ke sawa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Allah ta'ala ya mana tarayya cikin wannan lada da ayyuka da alkhairi gaba daya. Na'am. Zan yi kokarin takaita ta amsoshin idan ya iya yiwuwa saboda lokaci, ko insha Allah.
Malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam lafiya da kana rahma wa amina.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin ya hayyu ya kai, gwaninka ne kai kadai a rahma gwaninka, ta ji wani son kai.
Yace wallahi malam ina kaunar ku duka.
To Allah da kake, Allah da kake kaunar mu, dan shi ya kaunace ka magabatan mu duka, Allah ya musu rahama. Mun gode da yi wa iyayen mu addu'a.
yace idan Allah malam menene hukuncin karanta yasin ga mutumin da ya zalunci ni a sharuwa lafiya malam daga mai kaunarka Abdul Kadir bin Shu'aib daga Libyan Niger.
Karanta ya san an zalunce ka ko falalar ke da alaka da shi, akwai wani kutayib da na taba gani 2015 a Saudiya lokacin ina karantarwa a can da aka rubuta duka akan yasin ne, maybe zan maka recommend in kai dalibin ilimi ne ka nema. Sunan littafi din Hadithu Qalbil Qur'an Yasin fil Mizan wa jumlatu mimma ruwiya fi fadliha, wanda ya rubuta sunansa Fadilatu Sheikh Muhammad Amr bin Abdul Latif. Littafin dukkaninsa shafi 85 ne, so karami ne. Ya yi littafin ne akan hadisi ɗaya da ke maganar falalan yasin, sai ya ka dukkan isnadan hadisan yasin. Hadisin da ya fara da shi shi ne wannan hadisi da ya shaharci inna li kulli shay'in qalban wa qalbul qur'an suratu yasin faman qara'aha fa qira'atuha ka qira'atil qur'an 10 marrat. Wannan shi ya fi shahara hadisin da mun dauka ya inganta. Muna sakandare kusan kullum muna karanta yasin sa uku zuwa sau biyar saboda falalan da ake kiran yasin ke da shi. Amma ala ayyi halin, na farko mun yi imani dukkan Qur'ani iya da falala, ba littafin da zaka karanta duk harafi ɗaya lada goma sai Qur'ani, babu wani abu a Qur'ani da bai da falala da bai da lada na musamman, sai dai a cikin surorin da ayoyin wasu sun fi wasu falala. Akwai falalan da yazo akan suratul Ikhlas, akwai na Falaki, akwai Nasi, akwai na Kuliya min babin misal, akwai na suratul Fatiha uwa uba, ayoyi akwai masu falala irin amanar rasulu, irin ayatul Kursi. A irin wannan keɓantacciyar falalan abin da ya tabbata shine bai zo a cikin suratu Yasin ba. Mafiya yawan abubuwan da suka zo ba su inganta ba. Amma suratu Yasin na da falala, dalilin kasancewarta sura a Qur'ani. Dukkan harafinta ɗaya ana ba wa mutum lada guda goma. Sura ce makkiya a Makka aka saukar. Yasa ayoyinta ba su da tsawo, mafiya yawa za ka ga matsakaicin tsawo ne. Ayoyinta 83 Allah ya maka albarka, tana da aya 83. Amma koma bayan wannan falala babu wani keɓantacce da ya tabbata. Akwai hadisan da ake ka a ce wanda ya karanta ta sau ɗaya kamar ya karanta Qur'ani 10 ne. Akwai wanda ake ka an ka karanta ta a dare gabanin gari ya waye an gafarta masa. Akwai wanda ake can an karanta akan kabari, kabarin in ana azaba za a rage masa azaba. Akwai wanda kuma ake bayani cewa in ka karanta da kai addu'a duk abin da ka roƙa Allah ya baka. Waɗannan muka duba ko cikin al-mawdu'at na Ibnul Jawzi a volume na biyu namba na 313 zuwa 314 ya ka isnadin, ya ce gaskiya duka ba su inganta ba. Ala ayyi halin, suratu Yasin na da falala, amma waɗannan da ake kira ɗin ke batattu su ba su tabbata ba. In an zalunce ka ba sai ka yi yasin ba. Wanda aka zalunta ko cewa ya Allah ya isa bai yafe ba, ya gama addu'a. Mu duba hadisi da yazo a cikin Sahihul Jami wanda aka yi na Imam Muhammad rahimahullah. Shi yan kalla cewa yake wattaqi da'watal mazlum fa in kana kafiran laysa bainaha wa bainal lahi hijabun. Hadisi na 119 a Sahihul Jami. Sai Allah ya ce wa ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta. Wanda aka zalunta ko bai yadda akwai Allah ba. Bai fa yadda akwai Allah ba. In dai zaluntar sa aka yi yace Allah ya isa, to wannan Allah isa tana zuwa wurin Allah babu shamaki. Ba sai musulmi ba. Wanda ka zalunta ko bai da addini, ba ma mai addini ba, shi bai yadda akwai Allah ba. In dai zaluntar sa aka yace Allah isa, Allah yana amsa masa. Shi yasa a ka'ida duk abin da muke mu ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta, musamman wanda aka zalunta mai rauni, talaka ko mace ko tsoho ko yaro karami, zaluntar mai rauni akwai ninkin baninkin zunubi a wurin Allah. So da haka in baka yafe ba ko Allah ya saka ya wata tirin ka dace a dare kai na tila Allah zai bi maka dunka. Wallahu ta'ala a'lam.
Sai wani mai tambaya ta gani cewa assalamu alaikum malam, Allah ya gafarta wa iyayenmu baki daya.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Sai tambaya ta ita ce shin menene hukuncin mutumin da yana aikin gwamnati ana biyan sa salari amma baya zuwa aiki har tsawon shekaru 12, kuma yaya zai yi ya mayar da kuɗin da ya ci na tsawon wannan shekaru?
To wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. a cikin littafin babul maftu na ibn usaymin rahimahullah a zamana tara matsala ta uku ya amsa tambaya mai kama da wannan mai saukin wannan nema amma san da ya kushi gabanin ya amsa ta dan wanda ya kambayan ya ce bai zuwa aiki ne yana lattin awa da yin ya tashi tashi yana tashi awa daya ko 30 minutes kafin lokaci sai malai ya fusa da ya ce wannan ba bukatar amsa saboda yana rike nan ai ya warware alƙawarin aikin sa ba ma shekara 12 ba babul maftu fatawai ne da malam Usaymin yayi a masallacin sa dake Unaiza a muhafaza na Qasim zama daidai da yana bada fatawa duk sati za a ware lokaci kawai na tambayoyi ne yayi zama 236 so shine aka tara su wuri daya a godun guda 10 to a zama na tara da matsala ta uku yayi magana akan wannan matsala da na farko abin da ya faɗa wanda ya tambaye shi yace ni ne ba nake zuwa wajen aiki ne lattin awa ɗaya na tashi gabanin tashi me matsayin abin da nake ci na albashi sai yace ba bukatar amsa ai kai ma ka san me kake ci sai ya kusata ina ga an yi ganganci saboda ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ne ayar farko amma idan akwai agreement da kake da shi na employment ko na wani abu da aka yi signing any legal agreement dole kai abiding by wannan agreement ka kiyaye shi in kana so ka ci halal alayyi halin kudin da ka dauka matukar ba wai ka tafi wani leave of absence aka ce ka ci gaba da zama ba ba wani in service aka baka ba ba wani permission aka baka na karatu ba ba rashin lafiya kake da ya hana ka zuwa ba kuma ka ci gaba da baka salary haka kawai kake zuwa wurin aiki a magana mafi inganci wannan abin da ka dauka ba halal bane kudin a magana mafi inganci ba halal bane wanda ita ce magana mafi inganci so da haka sai ka hada wannan duk kudin ka mai wa hukuma ko kuma kamfanin da ya dauke ka aiki an fi samun wannan matsala a local governments a Najeriya yawanci aikin local government wani ya rike babban matsayi sai dauko duk yan uwansa na jini wannan ƴaƴan yayinsa ne wannan ƴaƴan kangwarsa ne wannan ƴaƴan babbansa ne wannan jikan kawun babbansa ne sai a hada sai ai tabiyan su albashi wani ma tunda aka dauke shi bai taba zuwa aikin ba wani an dauke shi da secondary certificate har yayi degree yayi masters bai taba zuwa bai ma san da local government take ba wani ma kawai haka aka sa sudayensu irin wannan abubuwa na zalunci din ba daidai bane an dauki mutum ya je aiki in wasu za a taimaka da bukata me zai hana a taimaka marayu wanda ya tashi a gidan marayu bai da hali bari mu ba ku aiki musallabe ku je karatu amma me zai mutum sai cika gaba daya nominal role na biyan albashi da ɗan uwansa na jini ba daidai bane haka sai mu kiyaye in akwai agreement na aiki mu je baya ga wannan kuma mu kiyaye a ƙasa irin ta Najeriya akwai ma'aikatan kuma da har ga Allah albashin is not realistic akwai albashin da in an ce kawai ka rika shiga mota ka je aiki ka da a wata ba zai biya kudin mota ba kuma aka baka aka ce kai aiki ai ba ai adalci ba a Saudi Arabia a yau albashi da ake ba wa driver yana kai riyal 2500 riyal 3000 riyal 4000 driver yana daukar a naira akalla ka ce 1.2 million naira naira miliyan 1,200 kaga wannan in bai je aiki ba ai bai da dalili amma anan Abuja ka dauki driver aiki ka bashi albashin naira 30,000 40,000 50,000 hukuma da kanta ta ce 70,000 za ta bashi matsala biyu ne an dauki ma'aikata fiye da wanda ake bukata kudin bai kai a biya ba sai ai ta sulsula shi haka shikenan kowa yana so a bashi ba wanda yake so a rage sai a ci gaba da biya wasu wuraren ma'aikatan ka duba ka san sun yi tsananin yawa ba bukata amma kuma haka za a ci gaba da yi haka aka dauke su yara yana da wahala so a ka'ida kuma za a ba mutum albashi da ba a so ya fashi a tabbatar da cewa an bashi albashin da bai ishe shi mu tabbatar da cewa duk wanda zai zo wajen aiki na farko ka kiyaye albashin da aka bashi ya kai ya dauko shi daga yanya ko daga gwagwalada ko daga kuje ko kuma ma yan birni daga can gwarin fa an san gwarin fa ko ni sunan ne yake burge ni gwarin fa gwarin fa wata abuwa kuma sunan ta wai kubuwa gwarin kubuwa wata aka ce guzafe wanda kuma aka ce tudun allaji amma ba mu ji tudun malam ba har yanzu dai tukunna muna nan muna jira amin ya hayya kai so kula ga wannan a ka'ida a ba mutum albashin da zai ishe shi ka shuran aiki ya mai da shi a duba kudin abinci ya isa haka ake yin salari na san is not easy saboda ma'aikata sun yi yawa amma dole mu fara tunani nan gaba a matsayin mu na ƙasa yaya za a ba mutum abin da zai ishe shi rayu da shi amma mu dauki 30,000 mu ba mutum ko 40 ko 50 iya tafiya daga nesa ya zo mu mun san ba a yi adalci ba
an tabbatar da wannan bai isa ya kawo shi ne da shi ba bare ciyar da iyalansa ya kama hayan gida ya biya kudin makaranta kudin magani ba zai yi ba shi yasa irin wannan hali ina ba da shawara a ma'aikatan gwamnati ya zama shugabanni suna da tsari wannan tsari in mutum yana so na farko ya zama iya da uzuri ka tambaya ba zan samu zuwa ba ko kuma zan tashi da wuri ko zan zo da latti mutum ya nemi permission in an ba shi permission ba ya da laifi na biyu akwai aikin da bai bukatar kullum ka zama physically a wurin zaka iya aiki remotely wannan babu damuwa in doka ta amince da haka na uku idan ma'aikata albashin su kaɗan ne sai mu yi tsarin da ba kullum mutum sai ya zo ba muna bukatar mutum duk sati ya zo mafi yawa sau uku mafi ganganta sau biyu ko sau daya wani aikin a rika karɓa tsakanin ma'aikata wani aikin a rika yin sa ta bangaren da wani zai rike wa wani wani aikin mu mai da shi virtual aiki daga mutum gida zai iya yi musamman ga masu karamin karfi a ma'aikatun da yan tsakiya waɗanda suke gaggagaggar wannan in sun zo kullum ma babu damuwa saboda su yawanci a ɗan abin da zai kai su insha Allah zai iya ɗan kai su dai daga kadafiya a isa lafiya akalla na ƙasa da na tsakiya ya zama akwai tsarin da kar a tilasta mutane kullum sai sun ji saboda mai hatsari shine in ka ce sai ya zo 8 na safe ya tashi 5 in ya tashi kafin lokaci matsala ne amma in kai ka sauwaka mar dokar akalla ka sauwaka ba kai ci halar a cikin sauki wallahi ta'ala ala
idan ya dage sai ya yi sai a ce za a kore shi ko kuma a rage masa wato wani abu cikin salari da nasa yaya zai yi
ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'ul fatawa nasa volume na 15 matsala ta 68 da 69 da 70 matsaloli uku nan akwai tambayoyi da ya amsa masu kama da wannan akan ko a hana mutum yin sallah a wurin aiki ko kuma a sati jinkiri idan aiki ne da ya safi kamar essential services irin na fire service ko aiki na likitanci ko na nursing kana emergency ward inda za a kawo wanda suka yi hatsari a nan a musulunci kubutar da rayuwarsu da ba su attention ya fi muhimmanci akan sallah akan lokacin an kawo mutum ga shi dan ya yi hatsari a cikin halin gaggawa an kira sallah za ka ji masallaci sai ka ana fitowa da shi in ka haƙura da masallacin ka koma ka kula da shi a wurin Allah wannan ya fi muhimmanci akan zuwa kai sallah a wurin Allah rayuwarsa ka ba da gudunma wajen keɓar da shi ya fi addininmu yana da maslaha sosai in a irin wannan ne babu damuwa amma kawai tsari na aikin duniya zaman ofis ce ba za ka yi sallah ba ko kuma ba za ka yi ba sai ka tashi ko an hana yin sallah ya ce irin wannan aiki baya halatta saboda ga dalili hadisin Abdullahi ibn Ummi Maktum ai makaho ne hadisin Muslim na 653 har annabi ya ba shi uzurin zuwa sallah ya ce hal tasma'un nida kana jin kiran sallah ya ce yes ina ji ya ce to wajibi ka amsa kula ga wannan dukkan aikin da zai taba sallah in ba essential services aiki irin na taimakon rayukan mutane ba ko irin na agaji a nan muna sallah ɗan agaji suna kewaye ba sa yi duk abin da suke mai iyawa Allah ya ba su lafiya da mu da muke sallah da don suna yi don kare dukiyoyinmu da rayukanmu ne to irin wannan babu da amma mako ma bayan wannan duk aikin da aka ce ba za ka yi sallah ba a cikin su hakura da aikin shi yake wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in ka ji tsoron Allah kai biyayya Allah zai baka mafita suratul talaq karshen aya ta biyu da farkon aya ta uku wallahu ta'ala a'lam arama bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim من همزه ونفخه ونفثه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
يا إيه abu ta aure ko arama da girman ka sare auren nan aya biyu baka ba mu ko ai hakuri ya kara dai mana
fastajaba lahum rabbuhum anni la umiru amala aminin minkum min ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
جزاكم الله خيرا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آية تدريد تسعند أكو الله تعالى يتي ربنا ودن نقول الألباب سيسكتي يا مهل تشمو إننا لليمو سمعنا منجي مناديا ميكرا ينادي ينا كرا للإيمان زواج إيماني أن آمنوا بربكم دفعي إيماني دمهل تشمو فآمن الناس مكي إيماني. ربنا يا مهل تشمو فاغفر لنا ذنوبنا كغافر سامنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ككن كريمنا كرا كرمو وتوفنا مع الأبرار كمان جدد دوغو مزاوما كومر متيدس باين كان قريب. وانا آية تدريد تسعين دا أكنا دا ألاقا دا آية تدريد تسعين دا تسعين دا دايا دا تسعين دا بيو أدوك وانا نجيرن وانا آيو إن الله ينا منا بيان وصباين سنزا مفهوما سو كمالا دا درجة وانا سوكي في أي في غوبي كياما سونان دا الله يباسو شيني أولو الألباب. Tun daga aya ta 190 cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil zalimina min ansar. A waɗannan jerin gwanan ayoyin gabanin mu tashi akan darasin yau Allah ya kira siffofinsu guda uku manya manya da nake bukatan kowa a cikin mu yayi wa kansa self judgment ya ga wanne ne ya cika wanne ne bai cika ba kowa yayi wa kansa hisabi don amfanin Qur'anin kana karantawa ka rika kwatantawa da ayyukanka inda ka dace ka gode Allah inda ka saba kayi kokarin ganin ka kyautata gaba ka gyara aikinka da Allah ya kira su da cewa إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات سيتي آيويني هل تنسمي دك سيجويا واندري درانا سيتي آيويني أولو الألباب كي أي سننسو أولو الألباب إن أنت أولو الألباب سوني أصحاب الأقول السليمة والبصيرة متانيني دا سكي دا لا في ييان أنكلي كما سكي دا بصيرة دا أنجن نيسا wanda suka san ya kamata kuma suke da tabbacin cewa duniyan nan ba gidan zama bane mun zo ne kawai na wucin gadi matabbata ita ce lahira. Sai Allah ya kira su da ulul albab wato ma'abota zurfin hankali. Ai Allah ya halice mu dan bauta ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna cikin Zariyat aya ta 56 misali. To wanda yazo duniya sai manta me ya kawo shi duniyar don Allah yana da hankali ko bai da hankali? Wallahi bai da hankali. Asalin mai hankali shine wanda aka halice shi a duniyar nan don wata manufa da yazo kuma bai yadda ya manta da manufar ta kawo shi ba. Duk abin da zai shagaltar da mu daga bautan Allah da bin Allah sunansa hayaniya da bankaura. To sunansu ulul albab. Allah ya kira su sau 16 a Qur'ani. Ulul albab, ulul albab, ulul albab, ulul albab, ulul albab. A nan ya kira siffofinsu. In ka koma koda cikin ra'adi ma Allah ya kira sunansu. Yace afa mai ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi llahi wa la yanquduna almiqat walladhina yasiluna ma amara llahu bihi an yusal ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار
الله اكبر
نحو da shadda arama yau na shiga gobe
ya shiga
sai hakuri
Allah ya shiga
eh naga ya kama microphone ni kuma da in fara jan ayo sai dadin ya dauke ni eh aya ce mini a cikin suratul ra'd daga aya ta 19 20 21 22 23 24 Allah ya gaya mana siffofin waɗannan bayi ulul albab to anan sai aka fara gaya mana wasu siffofin su wasu na kama da na can wasu sun saba in ka gwama wannan na Ali Imran da na Ra'd zai sa ka samu miro asalin madubin duba fiskarka a siffofin ulul albab inda ka dace ka zuba ruwa ka sha a kasa don farin ciki inda ka kuskure kai kokarin gyarawa anan gurin ajiya mun yi siffofin su guda uku kage na farko sai ya ce me allazina yadhkuruna allaha qiyaman shine na farko suna ambaton Allah a tsayen ma da siffa uku suna ambaton Allah da siffa uku qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim a tsaye da a zaune da kuma akan sansanin su kage ambaton Allah harshe uku a tsaye da a zaune da a kwance sannan wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi suna tunani critical thinking a halittar samai da kasai ba kawai su tuna dan duniya ba suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila Allah baka halicci wannan dan barna ba ko dan wasa a ka'idan karanta qur'ani ba da baka cewa rabbana ma khalaqta hadha ka tsaya dole sai ka kada da batila in ka ce rabbana ma khalaqta hadha kage ya canza mana to dole sai ka ce batila to kaga na biyu siffa su shine tunani akan halittun da Allah ya nasa mai da kafsai amma in suka tuna yana kara musu imani sai na uku suna addu'a da cewa me faqina azaban nar Allah ka kare mu daga azabar wuta ayar gaba tana siffar wutan ne rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa mali zalimin min ansar karkashin na uku ne cewa Allah wutan nan ba ma so mu shiga Allah anisan tadabu wallahi wanda ya shiga uku irin suna kama kafa da fadanci ne siffa su ta hudu Allah ya ce rabbana suna cewa ya mahaliccin mu shi ma asalin sa ya rabbana ne ya mahaliccin mu innana lalle mu sami'ina mun ji munadiyan wani mai kira yunadi lil iman yana kiran mu ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani ku zo ku bi Allah wanda ya bi Allah makomarsa aljanna wanda ya saba wa Allah makomarsa wuta shine sami'ina munadiyan yunadi lil imani mun ji wani mai kira yana kira zuwa ga imani wannan mai kiran shine yazo da sako shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kira kuma sai yazo da Qur'ani shine sami'ina munadiyan yunadi bi qira'atil Qur'ani ila al-imani billahi yana kira mu ta bangaren karanta Qur'ani yana fassara mana Qur'ani sune sunnonin sa yana cewa mu yi imani da Allah fa amanna sai muka yi imani da shi kaga siffar sunna ta nawa ta hudu kenan ya kira mu zuwa ga imani kuma mun amsa mun ce sami'ina wa ata'ana ashe biyayya zuwa ga biyayyan halitta iya daga cikin dalilin tsira a duniya da a lahira fa amanna sai muka amsa kuma wannan shi yasa duk inda ake karanta Qur'ani ake so ayi shiru saboda Qur'an nan da mu yake magana a taro ko sarkin garin ku yake speech kana surutu ai za a san baka da ladabi duk inda babba yake magana ana so kai me ka saurara to da Allah akwai babban da yake Allah babu duk wani babba a wurin Allah talaka dai to in ana karanta magana Allah mu zo muna da ladabi in ana karanta Qur'ani mu yi shiru saurarawa iya da muhimmanci shi yasa fa amanna sai muka yi imani a ran makana da wasu ayoyi da ke da alaka da wannan ko kwaya dai ka ba mu misali a Qur'ani
wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا مناديا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم
Allah ya muku albarka haramba ka mana misalan ayoyin da hatta aljanu da suka ji qur'ani sun yi imani kaga rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani akwai a mutane akwai a aljanu wannan ayoyi cikin suratul ahqaf daga aya ta nawa fara kai ka ce 30 ya ce 29 ne ba 30 din ba ka rige guda ne ba 29 bane daga ayata daga 29 ne ba daga sati ya fara ba so kuskure kai kaga Allah ya ce wa israfna ilayka nafara min aljin yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin annabi yana karanta qur'ani aljanu da suka ji suka ce ku saurara kaga hatta aljanu sun tsaya suna jin qur'ani suka ce qalu falamma qudiya wallahu ila qaumihim munzirin da suka gama ji sai suka koma wurin ƴan uwansu aljanu suna wa'azi aljani ya ji qur'ani yana wa'azi ya ga kai mutum qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallah suka ce ya ku mutananmu aljanu ku zo ku bi Allah nan fa wannan qur'anin fa gaskiya ne wannan fa shine rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ku yi imani da Allah in kun ji sakon littafin Allah ku yi imani da shi duk abin da Allah ya ce a Qur'ani wallahi gaskiya ne mu bi shi shine tsira kuma a cikin Qur'ani akwai maslahar duniyar mu da maslahar lahirar mu Qur'ani ba wai lahira kadai yake gyara ba duniyar ma yana gyara maka ita shi yasa duk ilimi a duniya kowanne bayan ilimin Qur'ani ne kuma musulmi yana rayuwa bai san Qur'ani ba to ya zama a hankalce sai a ce yana cin abinci da hannun hagu yana kuma tsarki da hannun hagu shine yanzu zai gama cin abinci sai ya je ya tsarki ya wanke da jasa kuma ya dai mai da hannun hagun cikin abincin to shine siffarsa amma Qur'ani ke saka bambance damanka da hagunka yanzu tambaya akai akan aiki na gwamnati amma musulunci ya amsa tambayar ko bai amsa ba ya amsa shi yasa duk abin da babu addini a cikin sa ya lalace ba abin da ke mai da mutum na kware adali mai tausayi da jinkai da rikon amana da sanin ya kamata da kyautatawa al'umma kaman addini shi yake gyara mutane yanzu ba dan addinin ba anan fa a cikin mu nan da ko su ƴan duniya da wani anan yanzu dan dambe ne me yasa wani anan bai zama kidnapper ko bandit ba saboda tasirin wa'azi ne ya hana ai ba constitution din Najeriya hana shi ba tasirin karantar da shi addini ne ya hana shi shi yasa a daga cikin abun da ke gyara ƙasa shine riko da addini yana gyara ƙasa ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا سكت ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يا الله kaga siffa ta hudu shine amsa kiran Qur'ani da kiran ciyayyan halitta siffa na biyar suka ce me ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يا مهلكين مو ka gafarta mana ربنا suke ta maimaitawa kaga me yasa suke kiran ربنا ana saboda su tabbatar da rububiyya ta Allah shine Allah ne ya halicce su tunda fa shi yayi su to ya dace a masa me a masa biyayya a bauta masa shi yake kira da rububiyya kuma yi jiwali a addu'a an fi kiran ya rab ya rab ya mahaliccinmu rububiyya na cewa Allah shine mahalicci kala biyu ne akwai rububiyya amma akwai rububiyya khassa rububiyya amma an kace Allah ya halicci duniya da kowa da ke cikin duniya ya zama ka tabbatar da halittar Allah ne cikakkiyar ne gamammiyar rububiyya amma an kace aran ma'isa bawan Allah, Allah yayi wannan bawan Allah nasa, ya zama rububiyya ce khassa, don na faɗi ta yanzu a babin yabo ne. In kace wani ai bawan Allah ne, to kana yaba shi ne. Mafhum? Me yasa duka du'anin da suka ce rabbana amma ne ko khassa? Khassa ne. Anan khassa ne, suna nuna Allah mahaliccinsu ne, su nuna su special ne a wurinsa. In wasu sun ki binka Allah, mu mun bi ka. In wasu sun yi kunnen kwashe goye Allah, mu ba za mu yi ba. Abinda ka faɗan Allah shi muke yi. Ya zaka ce inna na sami'ina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ai mu mun bi ka Allah. So haka mu a cikin bayin ba masu bijirewa ba ne, masu sallamawa ne. Ke sa ana samun rububiyya amma da rububiyya khasa. Bi rabbikum fa'amanna. Bi rabbikum shi ne amma ɗin. Fa'amanna ya zama khasa. Bi rabbikum duka ya gane. Kana da misali ƙari ɗaya Ƙur'ani?
Qalu amanna bi rabbil alamin. رب موسى وهارون
قالوا آمنا برب العالمين وانا يتجي ربوبية عامة رب موسى وهارون ربوبية خاصة تكر سورة الأعراف آياتا دليل أشرين دليل دليل أشرين دبيو الله يمكو البركة نعم دو هكا فقفل لنا ذنوبنا الله كغافر كامان ذنوبنا وكفر أن سيئتنا كمكا كان كريمنا kananan kurakuranmu. Fagafin lana gafara ta zunubai, iya nufin manya-manyan zunubai. So manya-manyan zunubai gafara ake yi, sayi'at kanana kuma wa kafirka kankare mana, to su kanana ne. Don zunubai kala biyu ne, akwai manya-manyan zunubai, akwai kananan zunubai. Shirka babban zunubi ne, kisan kai na ganganci babban zunubi ne, cin riba babban zunubi ne, zina babban zunubi ne, ƙarya babban zunubi ne, luwaɗi babban zunubi ne, tauye haƙƙin iyaye babban zunubi ne, zaluntar iyalai mata da ƴaƴa babban zunubi ne, cin amanar da aka baka babban zunubi ne, zalunci tsakanin mutane babban zunubi ne, akwai kuma ƴan ƙananan kurakure. To a nan sai suka roƙi Allah, in mun faɗa babban zunubi Allah ta'ala ka gafarta mana, in mun yi ƙanana Allah ka kankare mana. Shi babba a gafarta, ƙarami a kankare. So duka ɓangare biyu ne, kuma duk da sun ce amanna faghfir lana, wannan yake bayyana mai imani yana iya yin kuskure wata da mai faɗa babban zunubi. Yana iya kuskurewa, amma ba a cika samunsa da ganganci a ciki ba, kuma bai cika shiga ciki ya zauna ita rayuwa tsundum a ciki ba, sai dai tsautsayi yana iya sa wata ran ya fada cikin kuskure, don shi ba ma'asumi ba ne. Ke sa a zunubai akwai manya akwai ƙanana, kuma a wasu lokuta in ka nisanci manyan ƙananan ko baka roƙi gafara ba Allah yana iya yafe maka su, ko baka nemi akan kare ba Allah yana iya kankare ba. Arama za ka ba mu misali ɗaya ko biyu a Ƙur'ani na wannan.
In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa naghfir lakum.
In tajtanibu kaba'ira ma, ba shi sake da kansa.
In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha
Jaza kuma Allah kare, ya ba misalai guda biyu. Na farko cikin suratun Nisa ko? Aya ta 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. In kun nisanci manyan kaba'irai, ƙananan za mu kankare muku su. Kuma wa nudkhilukum mudkhalan karima, za mu shigar da ku mashiga ta karamci a aljanna. Akwai mashigar karamci, Allah ya sa mu a aljanna mashiga ta karamci. Aya ta biyu cikin suratul Najm ko? Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lamu bikum أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم
بمن اتقى
cikin suratul najm aya ta 32 kenan muhallu sharhi Allah yake cewa bayin Allah na kware suna nisantan kabadirai illal lamam sai dai dan abin da ba a rasa ba zaman ka mumini bai nufin baka da kuskure shi mumini shine wanda yake bin Allah ta'ala da nisantan manya-manyan kabadirai amma baya hana shi fadawa cikin saga'irin zuno bai kire shi a imani kuma ana da samun wata ran mumini ya fada cikin kaba'irin ma amma kuma bai tabbata a ciki sai dai tsautsayi wannan kuma bai zama dalili ba kace ko bari yau mu je mu dan dana tunda an ce mumini nayi a'a baka dana ba in kana da imani baka zuwa ka danta na sabon Allah baka yi baka yi zuciyarka ba bata sha'awar sabon Allah mafhum tayyib don haka anan wurin kaga daga cikin siffar waɗannan ulul albab din mun samu ƙari na hudu shine سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا من رب ربكم فآمنا نبير ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا هذا الدعاء تألا يكاريس يكنكر مصر قرى قرانس يأتكي سيبوس روغنسا كما قومي كيوغو بك يا مينات يلوغا بك تي ين الدعاء دون الدنيا سدون باين الله نباري اللاهرة مصر شغاء الجنة هذا سيباتنا وكينا tabiyar dukkan kaga dama ka dauke ta guda daya mafhum tayyib don haka iya da muhimmanci mu dage da roƙon Allah kullum Allah ya kare mu daga saba masa Allah ta'ala ya sa mu ji kunyan sa lokacin sabo idan kuskure ya faru muka saba masa Allah ya yafe mana ya kuma sa kada mu kare maimaitawa a cikin addu'a ya Allah ta'ala ka saka shan mu yayi kyau Allah ta'ala ka sa mu makwabtan annabi Muhammad ne a gidan aljanna sai mu rika roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa wa tawaffana ma'al abrar ka dauki rayuwar mu tare da abrar ba wai anan nufin rana ɗaya duka mu mutu ba a'a ka mana baiwa da mutuwa irin mutuwar bayin Allah na kware shi kuma in ka dauke mu ka sa mu je mu same su a barzakhu matsayin mu daya in mun je aljanna mu zama makwabtan juna ne shine wa tawaffana ma'al abrar wannan kyakkyawan ƙarshe hatta annaba suna roƙa Allah ya ba su kyakkyawan ƙarshe arama ba mu misali guda daya
rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin
magana sai qur'ani wallahi qur'ani maganan Allah ne ka duba annabi Yusuf ne fake addu'an nan annabin Allah wanda fiyayen halitta yake masa kirari da al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim dan daraja dan mai daraja jikan mai daraja jikan jikan mai daraja ai jama'a ka san ya gaji sarauta kuma sarauta ta annafta annabi Yusuf danwa
dan Yaqub
dan annabi Yaqub annabi Yaqub danwa dan annabi Isaac annabi Isaac danwa
Ibrahim
kuma huwa sammakumul muslimina a ga wannan ai dan manya ne din ana VVVVIP ai ya kai matakin amma duk da haka dan ya nuna maka siffar ulul albab bayin Allah na bare yace rabbi qad ataytani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith ya Allah ka bani wani bangaren mulki ka duba tawali'u saboda ka'ida daukaka tana sa ka zama mai tawali'u ne ba mai girman kai ba duk bawan Allah na kware daukaka na koya mar humility ne ba girman kai ba in kaga an samu daukaka girman kai ya zo to akwai jahilci da rashin imani ke sa yace ka bani wani dan bangaren mulki gashi mulki ne annabi ne kuma a lokacin a kasar Misra fa shine minister in charge of finance and natural resources
wannan ne ban sani
yace ka bada wani bangaren mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith kuma Allah ka min baiwa da fassaran wani bangaren mafarka fatir as-samawati wal ardi kai ka halicci sammai da kasai anta wali fi dunya wal akhirah kai ne majibinci na a duniyance da a lahirance da Allah mu duba wani kamba ma Allah da yake anan shi yasa iya cikin ladabin addu'a in zaka fara ka fara da kambama Allah rabbika di fadi ni'mar da Allah ya maka ya Allah ka mun kaza ka mun kaza ka ban lafiya ka bani aiya ka bani kaza nabi ya Allah ta'ala kai kai sama kai kai kafa in babu kai Allah ta'ala in babu yaddarka ba za mu zama komai ba in ka bamu mun samu in ka ana mun halu ya Allah sai yace tawaffani musliman Allah dauki rayuwata ina musulmi wa alhiqni bis salihina ka sadar da mu da salihan bayi gobe kiyama shine wa tawaffana ma al abrar din nan ya Allah ka sa mu musa guda sadin da salihan bayi ki sa mu yawaita addu'a Allah ta'ala ka sa aljanna mu makwabtan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka sa ga irin gidan sayyidina Abubakar ga Umar ga Uthman ga Ali ga Abdullah ibn Auf ya Allah ka sa mu ma muna gefen su haka muke roko su ne ɗan Allah ka sa mu a damshin su wannan shine original damshi din Allah ta'ala ka sa mu a damshin su bayan Allah na ƙwaran nan Allah ka sa mu makwabcin su a aljanna a duniya Allah ba mu gan su ba Allah ka sa aljanna mu makwabtan su ne yanzu da Allah akwai ni'imar da ya kai ga gidan fayyen halitta a aljanna ka fita ka je ka gaisa da sayyidina Abubakar ka je kaza Bahaushe yace wata miyar watan aka yi wasa ta fi ƙarfin makwabtan ba ba kowace a makwabtan kai ga san wata miyar a makwabtan ma babu ita sai dai kai ba ƙauye ne iri na ba
Allah
don haka yake cewa wa tawaffana ma'al abrar a wannan ayoyi muna ƙara ganin wasu siffofi muhimmai cewa saƙon Ƙur'ani ba iya ga mutane ba ne har da aljanu shi yasa a waɗancan ayoyin da aran ma ya kawo da cikin suratul ahqaf ai aya ta 29 da 30 da 1 ai kaga magana ne akan aljanu kuma daman ibada din Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa yace illa liyabudu anan sanda aka kira aljanu gaban mutane wa ma khalaqtul jinna aya ta 56 cikin suratul zariyat wannan yake bayyana mana in muna wa'azi a yanzu nan da muke akwai aljanu da ke jin wa'azi tare da mu akwai aljanin da su ake duk karantarwa da ake suna wurin ana yi da su a cikin su akwai ustazai akwai alarammomi akwai masana hadisi almuhaddithun akwai limamai akwai ladanai a cikin su akwai yan agaji sannan a cikin su akwai nigogi akwai yan daba akwai yan sara suka akwai yan daukan amarya a cikin su akwai fad din Barcelona akwai Madrid akwai City akwai United yadda duk kuke gani wato duk abin da ke zahiri a duniyar mu nan a duniyar su akwai a cikin su akwai sarakuna akwai dagace akwai hakimai akwai wanda yana ji shi ma first class India ne yana ji da kaza yanzu haka ake ranka ya dade Allah ya taimake ku da shi ma a cikin su haka ne a cikin su akwai kansiloli akwai ciyamomi akwai gwamnoni akwai shugabannin kasashe akwai sadatoti akwai shuwa duk abin da kake gani a duniyar mu ta mutane akwai irin su a duniyar aljanna duniya ce ta daban-daban ga muna cikin ta mu tana cikin nasu kuma suna rayuwa a cikin irin inda muke rayuwa kuma sun san junan su amma duk da haka Allah ya daukaka darajar mu akan darajar su yadda za a ce aran ma Abdullahi Abba Zaria akwai kuma alaran ma za ka samu wani alaran ma isuritu akwai alaran ma lalabi kalalabi inda ilimin minal kitabi su a yadda kake ji a nan yanzu yadda gwani ke karanta kwayoyin kuna akwai aljanna shi ma yana musu kira'a haka za a riga Allahu akbar akwai kuma yan duniyar su ba abin da suka iya sai sabon Allah in faka cikin su an fi sabon Allah a cikin mutane saboda shari'a ta fi karanci a cikin su don haka wa tawaffana ma al abrar na'am
rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawm al qiyamah innaka la tukhliful mi'ad
rabbana ya mahalicin mu wa atina ka bamu ma wa'adtana abinda ka mana alkawari ala rusulika akan harsunan manzanninka da aiko wala tukhzina yawmal qiyama ya Allah karka ba mu kunya gobe kiyama Allah karka sa mu ji kunya gobe kiyama jama'a duk kunya ne kunyar lahira tafi kowanne muni Allah ka sa kada mu ji kunya gobe kiyama innaka lalle kai la tukhliful mi'ad Allah ta'ala baka warware alkawari rabbana ya mahaliccinmu a nan ma suna ƙara tabbatar da me rububiyya ce ta Allah kuma rububiyya khassa suna nuna cewa ya Allah nan da suke kira na farko shi ya halicce su kuma sun sallama zuwa gare shi yadda da Allah ya halicci mutum bai bashi rububiyya khassa sai bayan ya yaddan kuma ya miƙa wuya zuwa ga mahaliccinsa miƙa wuyan ke baka tabbacin ka samu rububiyya khassa da so duk wanda ke bin Allah to ya tabbatar da rububiyya ta Allah khassa ke fantaciya ne daga suka ce rabbana ya mahaliccinmu wa atina ka bamu ma wa attana abinda ka mana alkawari saboda me saboda duk wanda yazo duniya daman yazo duniya da alkawari in ka bi Allah makomarka aljanna wanda ya sabi Allah makomar sauta duk abinda Allah ya tanada gobe kiyama babu wanda ba mana bayanin sa ba duk abinda zamu tara a lahira wallahi alazim Allah ya mana bayanin sa dai bayan daya muna da ayoyi da dama an sha kawo su babu lokacin kawa saboda lokaci amma dai mu kiyaye cewa rayuwar da muke anan ba kara zube bane duk wanda yake neman aljanna ya san hanyar da ake bi a shiga aljanna duk wanda ke son wuta ya san hanyar da ake bi a shiga wuta kuma mai son aljanna a bakin sa koda yana fada a baki in aikin ƴan wutan yake yana da yakinin zuciyarsa na kalubalantar sa shi kansa in ya kwanta sai ya ce kai wane wannan abin da ake daidai ne kuwa shi kansa ya sani shi sabon Allah ba sai an gaya maka ba mai yin ma ya san me yake yi duk wanda kake ga suke ta'addanci na terrorism ko kidnapping ko banditry su da kansu su abin da suke mai muni ne saboda fitrar dan adam wani lokaci ko babu addini yana gaya mana wannan abin kan ai babu aljeri a cikin sa ta inda kake ganewa duk abin da baka so a maka to kar ka yi wa wani duk abin da baka so a maka kar ka yi wa wani to da haka sai ka zauna lafiya ka mu'amalanci mutane da yadda kake so a mu'amalance ka ka ba wa mutane irin abin da kake so a baka ka kare sharrinka daga mutane yadda kake bukatar su kare sharrinsu daga gare ka shi yasa da ban makomar aljanna mun san siffofin da Allah ya kira siffofin aljanna a farkon mu'minuna ai ya kira ɗaya bayan ɗaya daga ƙarshe sai ce makomarsu aljanna dazu da muka kira na suratul ali duba afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ama innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi allahi wa la yanquduna al-mithaq gaba sai yace me banda wannan kaya ta karshe yake so sai yace jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum kaga sun shiga aljanna kuma in suka shiga aljanna gaisuwan da ake musu assalamu alaikum bima sabartum shi ne gaisuwan aljanna amincin Allah ya tabbata akan ku saboda hakurin da kuka yi a baya ba a shiga aljanna sai an yi hakuri a duniya hakuri uku ne hakuri bin Allah hakuri nisan jin sabon Allah hakuri akan kaddarar da Allah ya maka mai dadi da mara dadi yanzu mun kira kisar Yusuf dukka wannan hakuri guda uku sanda Yusuf alayhi salam Allah ya bashi nasara na farko ya hakuri akan kaddara an jefa shi a rijiya yayi hakuri yayi hakuri akan bin Allah ya shiga gidan kurkuku bai yi laifi ba ya ci gaba da karantar da addini a gidan kurkuku yayi hakuri wajen nisantan sabon Allah imra'atul aziz ta neme shi da zane ce shi yana tsoron Allah kaga dukkan hakuri hukun yayi kuma a cikin su wanne yafi wahala nisantan sabon Allah yafi wahala saboda bin Allah Allah ya sauke shi kaddara ba ka da zaɓi shi yasa ake cewa hakuri ya zama dole amma babban abu shine kana cikin wadata da kwanciyar hankali kana da ikon sabon Allah ka ce inni akhafullaha rabbal alamin a duk hakurin Yusuf wannan yafi kowanne kuma wala tukhzina yawmal qiyama Allah karka tabar da mu gobe kiyama Allah bai tabar da mu'mini za ka yi ba misali da yaran mu
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه
جزاكم الله خيرا بانغران سورة التحريم بانغران آية تفس رانر قيامة النبي دا مؤمني باسا جن كنيا إن دي باكا سوكا جن كنيا قيامة وكذا مؤمني إن دي كذا مؤمني والله أفيلين قيامة بابو كنيا إنك للي كي الله لا تخلف الميقات baka warwar alkawari in kai alkawari tabbas ne. Wannan kuma siffa ce da Allah ya ba wa salihan bayi. Salihan bayi ba sa warware alkawari. In kana son shiga aljanna a same ka da magana daya, in ka ce e ne, in ka ce a ne, duk abin duk yadda za a tilasta ka, kar ka yi alkawarin abin da ba za ka yi cikatawa ba. Ko me kake, in dai ba za ka iya ba, to kar ka daka wannan alkawarin, ka yi alkawarin abin da za ka cika, don alkawari a wurin Allah gobe kiyama abin tambaya ne. Don haka samarin karin siffofinsu kaga, rabbana إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا نقول ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ننوى نبيا دك نبيا ربنا وآتنا ما وآتنا على رسلك أشياء نكي بينا مانا الدعاء إذن أنا إي سيأني ميرا بوتوان دنيا دلاهرة كاقة أتشن الدعاء سو أفيني من غافر الدنيا sannan akwai neman tsira a lahira. So musulmi na kware ba zai zama kullum addu'a sa lahira ba duniya ba, ai daga duniyan ake neman lahira. Kuma asara ce shiga uku ne ya zama duk addu'ar ka kullum a duniya, Allah ka baka kudi, Allah ya baka kaza, Allah ya saka gina kaza, Allah ya saka sai kaza, ya zama duk addu'a duniya babu lahira, habawa ne, ai ka zama zero. In mun zo addu'a kullum mu rika gwama duniya da lahira. A duniya Allah ya yi wa ƴaƴanmu albarka, Allah ya rufa mana asiri, Allah ya kwantar mana da hankali, Allah ya bamu lafiya, Allah ya kankare mana kurakuranmu, Allah ya bamu imani, gobe kiyama Allah ka bamu firdausi, Allah ka samu zama makwabtan annabawa da salihan bayi. To wannan shine imani. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والله تعالى اعلم.
جزاكم الله خيرا.